Mashaharantar suka ce matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan sojojin da suke juyin mulkin yayi daidai, domin hakan zai zama izina ga wasu da ke da burin yin juyin mulki nan gaba. Rashin daukar tsauraran mataki kan kasashen Mali, Burkina Faso da Guinea, waɗanda suke juyin mulki a baya-bayan nan, ya taimaka wajen wannan juyin mulkin. Kamar yadda mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Yunus Salahuddin Obanjo ya ce,
ni ina ra'ayi da cewa a ja kunnin duk wanda yake daidawa mataki na juyin mulki, ke saboda mu duka mun ce mun tabbatar kuma mun amanna da demokratiya. Juyin mulki ba abin da mu sake koma lamari na juyin mulki bane, amma akwai bukatar kuma duba yanda shugabannin da ake zaben su kan hanyar demokratiya suke tafiya da irin shugabancin da yake ake ba su. Yana da muhimmanci sosai. Abin tambaya shine waɗannan takunkumin da yake su yan ECOWAS sun dibiya ma kasan Niger. Dama kasan Niger duba irin matsalan da suke ciki na batun tattalin arziki, sai kuka kara dibiya musu irin wangan masalori, mazaunan kasan ya lamarin su ne kasance. Yasa akwai bukatar a sake duba ya dai a samu daidaituwa a ci gaba da muhawara yanda da samu shugabannin sojoji da suka yi juyin mulkin nan da waɗanda yake kuma suke cikin siyasa na kasan Niger. Abinda kuma kamata sake duba shine mu duba akwai kasashe kamar Mali, kasashe kamar Burkina Faso da suka yi juyin mulki, me an kai musu, me ya faru kasashen nan? Ka gani wasu ababen ga dukan da yake an bari ya faru ba dau mataki wanda yake da ya dagire wayannan ba. Shi yasa sauran kasashe kuma ke duba kamar su ma sai su dau mataki kan ainihin juyin mulki.
Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan siyasa, kuma sakataren jam'iyyar CPP na yankin Ashanti, yace matakin da yake kwasa dauka kan Niger zai kara kare demokradiya. Yace hakan zai kiyaye koma ga shekarun baya da sojoji suka yi kaka gida a mulkin Afirka.
In Afirka suka yi shirin ya zama sojoji wani hujja ko lokaci ko wani abu yazo da bai takara karya ba sai su juyin mulki. To kan ne za yi a muyi mu sare wayan gwamnatin na farin fulla wanda ya kama da ci gaba wurin shekara 10 da muka samu Afirka duka na ciki. Shine dole ECOWAS su haraka kiyaye wayan gwamnatin farin fulla. Abin da zai nuna shine su ko wani kasan da juyin mulki duka su tabbatar kaman wannan kasan nan ba samun ci gaba wannan kasa. A samu su wani takunkumin da ka musu kunci ya zama da ingarin status cika ba a ba ya zama yadda da gwamnatin soja ba. A kowane da gwamnatin farin fulla kan da mu samu sauki da walwala mu yi mu ci gaba da harkokin mu. To shi ECOWAS sun yi ne suna ganin ya zama ma sauran wasu kasashe darasi. An ba haka za a yi ba, ya kama Afirka ci ba an so manga an taba samun tahiri. In ka duba cikin 70s ko 80s kusan za samu Afirka kusan kowa gwamnatin soja ke mallakan su. Kuma an dau takunkumi da sauri ba wayanga abin da ya faru shekaru 20-30 da wuce shi zai saka da komowa kuma ma Afirka.
Alhassan Suleiman Bello mai bincike kuma mai sharhi kan ƙasa da ƙasa ya ce ƙasashen Mali, Burkina Faso da Guinea da suke gargaɗin ECOWAS suna yin haka ne domin rigakafi. Ya ce idan aka yi nasara kan Niger to lalle hankali zai koma kansu.
Dan ba dauki mataki mai tsanani kan irin wanga canza mulki ba, ka ga mu ta samu irin su zuwa kuma ba dai kawo mana ci gaba a jihar West Africa ba. Sa rayin da yake wasu dauka rayin ne da ya dace, rayin da fi kowa goyi bayan su. Ba da jima wannan ba, mulkin soja na Burkina Faso, Mali da Guinea-Bissau su ma sun zo sun fito da nasu communique cewa idan aka bi sojin Niger da hari da bindiga su ma za su fita cikin ECOWAS, za su goyi bayan wayancan. Da kansu sun sani abin da ake cewa symbolic ne, su ruzuki kaman idan aka bi wancan ciyani ka fi da shi kan kujira a Niger aka dawo da Bazoum, kagan zuwa in aka ci musu sauka su ma wasu sauka ba, su ma da biyo su da hari. Shi yasa ihu ne suke kawai su ma su samu su tsare kansu. I'm in support of rayin ECOWAS, a ja musu magana, a ba su deadline, idan ba su bi ba a biyo su kawai kamar da aka biya jami'a.
Baya ga ECOWAS, kasar Faransa da ta yi wa Niger mulkin mallaka ta yi Allah wadai da juyin mulkin. Kungiyar Tarayyar Turai ta dakatar da haɗin gwiwar tsaro da taimako kun kuɗi ga Niger, yayin da Amurka ta yi gargaɗin cewa taimakon da take bayarwa ga ƙasar na cikin haɗari. Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.